أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa, barkamu da saduwa da ku a wato darasinmu na 13, wannan darasi namu na Aljam'u bainan nusus a wannan kafa ta yaɗa labarai ta wato EKS. Idan ba mu manta ba, a cikin karatunmu na 12 da ya gabata mun tsaya ne akan mas'ala ta 23 a cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab. Muna bayani akan ta, ba mu kai ƙarshe ba, lokaci ya muna halinsa. Kuma mun tsaya akan mas'ala ta 36 wato a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Karim wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Kina a yanzu za mu tashi insha Allah ta'ala akan waɗannan mas'alolin da izinin Allah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Kina a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab a mas'ala ta 23, ash-shaykh al-allamatul qur'ani yana cewa Muhammad al-Amin al-Shanqiti, wajjan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, kar ku ce waɗanda suka mutu a hanyar Allah matattu ne. To nan ana magana ne akan su saboda mutane sun mutu a wajen shahada, ba wai ana nufin duk wanda ya mutu ba ya riga yayi mutu, a'a, mun faɗa cewa shi na raye dan Allah ya ce walakin la tash'uru bi kusar rayuwarsu ba. To haka ma duk mutumin da ya mutu ko kafiri ne, ba a cewa ya mutu irin waccan mutuwa a raye shi ke domin ana musu azaba cikin kabari. Mun kawo nasoshi da ayoyi wanda suke tabbatar da cewa akwai azabar kabari. Mun kawo bayani a cikin kitab Ar-Ruh na Ibn al-Qayyim, ya kawo maganganu da dama. Daga ciki malam ya kawo magana ta Ibn al-Qayyim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa akwai mala'iki, wato wanda zai zamantowa a bakin kabarin sa, wanda zai zamanto yana isar da salatin da al'umma sa take masa. To daga cikin wannan magana kuma malam Ibn al-Qayyim har yanzu a cikin wannan littafi Ar-Ruh yace wa sahha anhu, ya inganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, annahu kharaja bayna Abi Bakr wa Umar, ya fita a tsakankanin Abu Bakr da Umar, kenan yana tsakiyarsu. Wa qala yace hakaza nub'athu, kamar haka za a tayar da mu ranar tashi al-kiyama. Kenan kaga dan shi'a da yake tsine ma Abu Bakr da Umar yana cewa suna cikin wuta, kaga ya karanta da wannan hadisi. Wannan hadisi yana cikin imamu wato al-Jami' na Imam Tirmidhi, sannan Ibn Majah ya kawo su a cikin as-Sunan. Ina fata an fince ni da Imam al-Bazzar a cikin Musnad nashi, wato da Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak, da sauran ba wasu littattafai na hadithin Abdullah ibn Umar radiyallahu an. Kenan hadha malam Ibn al-Qayyim ya faɗa a cikin littafin sa cewa cikin Ar-Ruh hadha ma al-qat'i bi anna ruhahu al-karima fi ar-rafiq al-a'la, tare da cewa lalle ruhin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana can a cikin ar-rafiq al-a'la fi a'la al-illiyin, a can saman illiyina. An gane ko? Ma arwahi al-anbiya, tare da rayukan annabawa. Malam Ibn al-Qayyim ya ci gaba da cewa kina akan abin da malam ya hakaito daga reshi ko ya nakalto. Wa qad sahha anhu, ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa sallam, annahu ra'a Musa yusalli fi qabrihi laylatul Isra, yaga Musa yana sallah a cikin kabarin sa a cikin laylatul Isra, lokacin da an kai Isra'i da shi, hadisin Isra'i da Mi'raji. An gane ko? Abin nan, wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi, hadisi ne na wato Anas bin Malik radiyallahu an. Sannan kuma wa ra'ahu fi as-sama'i as-sadisa aw as-sabi'a, malam yace yaga shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yaga Musa a can sama ta shidda ko ta bakwai, malam yayi shakka. Far ruhu kanat hunaka, ruhin annabi Musa ta kasance can. Wala ha ittisalun bil badani, tana da kuma ittisali, saduwa ko alaka da jiki. Fil qabri, a cikin kuma kabarin sa. Wa ishrafun alaihi, kinan tana da alaka ko wato ma a ce a ma'ana tafiyar da wani sashi na al'amarin jiki na tare da ita. Wa ta'alluqun bihi, kuma tana da rataya da shi. Bi haythu yusalli fi qabrihi, yana sallah a cikin kabarin sa. Wa yuruddu salama man yusallima alayhi, kuma yana maida sallama wanda yake yi masa sallama. Wa hiya fi ar-rafiq al-a'la, tare da cewa kuma tana cikin ar-rafiq al-a'la. Wa na tanafi bayna al-amrayn, malam yace babu cin karo tsakanin waɗannan al'amura. Fa inna sha'na al-arwah, domin sha'anin ruhi ghairu sha'anul abdan, wato ba sha'ani bane irin sha'ani na jiki, balle mu masa hukunci. Intaha mahallul gharad min kalam ibn al-qayyim bi lafzihi. Malam yace abin da nake son in cirato daga magana ibn al-qayyim ya kare bi lafzihi, lafazin sa ne ya dauko. Kullum muna magana akan amana ta ilimi, idan ka dauko abu ga wani malami ko da kai a wajenka babban malami ne, domin dalibai wani lokaci sai su cirato magana ga babban malami ko malamin da suke adawa da shi, ba su bayyana cewa wannan malamin shine ya faɗi wannan magana, sai su dauke ta kamar magana shi ta. Wannan kuma cin amana ce ta ilimi. Idan magana tana da muhimmanci kuma lokaci na bada dama, kana ganin wannan magana za a yi mamakin ta, to ka faɗi malamin da ya faɗi wannan magana, ko kana son shi ko ba ka son shi. To amma ina wani lokaci zaka iske za su boye maganar kamar su suka yi ta. Inde ba wato boye maganar malamin ba, akwai wata maksad wanda shari'a ta yadda da shi, wanda shi su malamin suke cewa to babu laifi in akwai wata musiba da za ta faru ba sai ka faɗi shi malamin ba, saboda tana yiwa wani ya samu damar kuma suka wannan malamin ko ya kai masa hari. Malam mai adwa'ul bayani shinqiti yace wa huwa yadullu ala anna alhayata almadhkurata ghayru ma'lumati alhaqiqa. Wannan rayuwa da aka faɗa cewa ba mu san hakikanin ta bale ahli dunya ga mutanen duniya. Qala ta'ala allati bal ahya'ur rayyuni walakin la tash'urun. Sai dai ba ku ajin haka. Malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala, ilimi yana wajen Allah. To kaga wannan dai bayani ne akan cewa rayuwar su ba irin rayuwar da muke sawa tsammani bace. Ina fata an fahimci ni. Shi yasa ma zaka ga Allah ya ce idan mala'iku wato mala'iku suka zo karban rai, za su zare rai da ƙarfi, wan nazi'ati gharqa, amma baka ganin yadda ake zaran rai. Shi yasa Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Mutumin da yake magagin mutuwa mun fi ku zama kusa gare shi, amma ba ku gani. An gane ko? Sannan Allah ya faɗi cewa ana bugin fuskar waɗanda na kafirta idan za a ɗauki ransu da fuskokinsu da bayansu. Walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadhuqu adhab alhariq. Kaga za a ci musu kuɗanɗane azaba, kuma ana bugun fuskar su da bayansu, in ji Allah, amma baka ganin yadda ake bugun fuskar, baka ganin yadda ake bugun bayar, baka ganin mai bugun, sai dai waɗansu kafirai zaka ga suna kuwa suna ƙara. To wannan shi ne abin da yake tabbata. To don haka yana da kyau irin waɗannan al'amura na gaibi ɗaliban ilimi da mutane su san ciwon kansu, su daina kutsa musu, su tsaya inda nasi ya tsaya da su. Wallahu ta'ala a'lam. To mas'alar mu ta gaba za mu koma ne a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Karim wa ajubatuha, domin shi ya kawo mas'ala a ƙarƙashin aya ta 161, tunda shi cikin adwa'ul bayani ya tafi har zuwa aya ta 170. Kenan dole za mu damu cikin wannan littafin sannan mu je gaba. Malam ya kawo a ƙarƙashin mas'ala ta 37 ya ce fa in qila, idan aka ce kaifa qala ta'ala, ya aka yi Allah ya ce wan nasi ajma'in, mutane gaba ɗaya, domin Allah ya ce wato ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikatu wan nasi ajma'in, mutane waɗanda kafirta akwai innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikatu wan nasi ajma'in, waɗanda suka mutu wato suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai, waɗanda alaihim la'natullahi, la'ana Allah ta tabbata akan su, wal mala'ikati da mala'iku, wan nasi ajma'in, da mutane gaba ɗaya. Wa ahlu dinihi la yal'anunahu, mutanen da kuma yake akan addinin sa ba sa la'anta, sa idza mata ala dinihim, in ya mutu akan addinin sa. To an ce dukkan mutane kenan. Yanzu misali Yahudawa ba za su la'anci mutum ba idan ya ba Yahudi, haka Kristoci. Qulna, za mu ce almuradu bin nas, abinda ake nufi da annasu nan almu'minuna faqat, mu'minai su ne suke tsune ma wanda ya mutu akan kafirci. Aw huwa ala umumihi, a'a ana nufin dukkan su kenan, mutane za su tsine ma mutane. Wa ahlu dinihi yal'anunahu fil akhirah, mutanen addinin sa za su tsine masa a lahira. Qala Allahu ta'ala, Allah yace thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. Annabi Ibrahim yace ma kafirai, sashen ku zai kafirce mu sashi, zai butulce mu sashi. Wa yal'anu ba'dukum ba'da, sashen ku zai la'anci sashi. Suratul Ankabut aya ta 25. Wa qala, kuma Allah yace kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, duk lokacin da wata al'umma ta shiga za ta la'anci yar uwarta, a cikin suratul A'raf a aya ta 38. Sai da muntu dukkan mutane sun tsine musu, mu'minai sun tsine musu, su kuma a ranar tashin alkiyama sun tsine ma junan su. Shi yasa yace wal mala'ikati wan nasi ajma'in, da mutane gaba daya. To wannan shine abin da ake nufi. To kenan sai da muntu mu'minai a nan duniya ake nufi, in mun ce mu'minai kawai. In kun mun ce a hadda kafirai, to a kiyama gaskiya za ta bayyana gare su, su tsine ma wato junan su. To anan kafin mu wuce gaba, akwai wata mas'ala wadda ɗaya daga cikin malaman balaga na Alkur'ani, Ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i, a cikin At-Ta'birul Qur'ani ya kawo ta. Da Allah ya zo wato wajen bayanin nan, hikima ce ta kalimomin Alkur'ani yadda yake amfani da su. Canza uslubi Alkur'ani yana da muhimmanci. Da Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أنا نفركوا da Allah ya zo bayanin waɗanda suka yi aiki sai Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah Allah yana la'atta su fi'ili mudari amma nabiyu sai a ce ulaika alaihim la'natullahi waɗannan la'ana Allah ta tabbata akan su to wanda bai fahimtar sai ya ce to meye bambancin na farkon da nabiyun din saboda bai fahimtar hikimar larabci da balaga ta larabci da balaga ta alqur'ani sai ka kamar duka ɗaya ne ba ɗaya bane anan na farko da Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna waɗanda suke boyewa fi'ili ne mudari'i wanda yake nuna ana yi yau da gobe jibi da gata ma anzala minal bayyinati abinda muka sabkar na hujjoji wal huda ko da mun ce ahlul kitabi ake nufi amma da wanda zai yi aiki irin nasu wal huda da shari'a min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ba mun bayyana shi a cikin littafi ko mu ce at-taura to da cikin at-taura akwai gaskiya wanda ba su canza ba ko mu ce al-qur'ani sai Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana la'antar su domin can an ce suna boyewa kuma an ce boye wannan to duk lokacin da suka boye sun ci gaba da boyewa an ci gaba da la'anta su wayal'anuhumul la'inun masu la'anta suna la'anta su su ma sun ci gaba da boyewa to la'anta su saboda suna ci gaba da sabo sai Allah ce illal ladina tabu sai wanda suka tuba wa bayyanu suka bayyana kina abinda suka boye illal ladina tabu wa bayyanu wa aslahu kinan wa aslahu dinahum sun ka ingantar da addinin su an shafe ko wa aslahu amrahum suka ingantar da al'amarin su illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa'ula'ika atubu alaihim sai Allah ce wadannan ina karɓar tubusu wa anal tawwabur rahim to nabiyun sai Allah ce innal ladina kafaru wadanda na kafirta wa matu wa hum kuffarun suka mutu suna kafirai to kaga sun bambanta da wadancan dan wadancan tana yiwa suna aikatawa su tuba shi yasa aka kawo fi'ili duk lokacin da suka yi sabo sai a sake la'anta su amma an ka ce wadanda suke wa matu wa hum kuffarun sun mutu suna kafirai sai an ka ce ulaika alaihim la'natullahi da ana Allah ta tabbata akan su nan sai an kawo jumla ismiya wadda take nuna abin ya tabbata saboda bi saboda sun mutu suna kafirai babu zancen tuba ba za a karɓa tuba lokacin da mutum ya ga mala'ikun mutuwa ba ko lokacin da ya mutu ya tashi ya ce yana son ya tuba in ji Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa'i wa laysat at-tawbatu lil ladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil ladhina yamutuna wa hum kuffar kaga wadannan ba za a karbi tuban su ba mutumin da ya gama la'iku sun bayyana gare shi an kai gargara kenan yadda ya zo cikin hadisi malam yughargir ba za a karba tuba ba sannan kuma in mutum ya mutu yana kafiri ya tashi yace yana son ya tuba ba za a karbi tuban shi ba ina fatan mutane sun fahimci wannan to shi yasa an ka ce wadanga ulaika alaihim la'natullahi ta tabbata gare su wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in da mutane gaba daya shi mun yi bayanin wan nasi ajma'in abinda ake nufi sai Allah ce khalidina fiha za su tabbata a cikin ta nan ko kace za su tabbata a cikin la'anta ko kace za su tabbata a cikin wuta duddai domin wanda ya tabbata a cikin wuta ya tabbata a cikin la'anta wanda ya tabbata a cikin la'anta ya tabbata a cikin wuta la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sauƙaƙa musu azaba ba balantana ma su fita inji imamu Fakhruddin Razi yace walahum yunzarun kuma ba za a sauƙaƙa musu ba malaman har da alqur'ani suka ce yunzaru da shine na farko yunzaru da shine na biyu cikin suratul baqara da an ka ce ulaika alladhina ishtaru alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al'azab wala hum yunsaruna ba za a taimake su ba can yunsaruna nan yunzaruna kuma dama a cikin harufin hijaiya sai an ce sadun sannan a ce dadun a ce ta'un a ce dha'un sai ka rike wannan haka ma yazo a cikin suratu wato abinna al-anbiya sai an ce yunsaruna sannan a ce yunzaruna dan har da ka ta yi kyau kai mai karatun alqur'ani sai dai suratul baqara akwai dan nisa tsakankanin su a cikin suratu wato al-anbiya babu nisa أسخنكارين سو الله يتشي لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون أنفارد ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون الله يتمكيهم تو دهكا ونن بياني أكن والناس أجمعين زامو جي أكن واتو مسألة تقبا شيني آية تتريد ستين دا أكو أتكين سورة البقرة a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha domin wato ita ce ayar da take akan lissafi malam yace fa in qila idan aka ce mal fa'idatu fi qawlihi ilahun meye fa'ida da anka kawo ilahun wajen inda Allah ce wa ilahukum ilahun wahid abin bautakku abin bauta ne guda a cikin suratul baqara aya ta 163 a mas'ala ta 38 a shafi na 24 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha fa halla qala mi yasa ma Allah bai ce ba wa ilahukum wahidun abin bautakku daya ne fa kana akhsaru yafi zamantuwa takaitacce wa aujazu kuma ya fi kasancewa wato abin nan takaitacce wato gajere kenan kenan kuma ba a bukata sai an maimaita wannan kalima cikin balaga an fi son magana ba sai ta kawo kalmomi da dama ba to qulna malan yace law qala da dai an ci ilahukum wahidun abin bautar ku daya lakana zahiruhu ikhbaran an kaunihi wahidan fil ilahiyya da zai nuna cewa kenan Allah abin bauta ne kawai wato a wajen bauta يعني لا إله غيره باب من بوتاه إن با الله با ولم يكن إخبارا أن توحده في ذاته بذلك من توزين من التواب الله ما قد يتيني أتكن ذات إنسا بخلاف ما إذا كرر ذكر الإله تارد ساقان انتوا إذن دا يا ميت الإله دا ذا أسام بمبنشي كنان ذي نون التواب يا قد يتا أتكن إبادة يا قد يتا أتكن ذات إنسا والآية إتكو آية إنما سيقت an kawota an gaggabota inji malaman zauri li ithbati ahadiyatihi fi zatihi dan a nuna Allah ya kade ta a cikin zatin sa wa nafi ma yaquluhun nasara tare da kore abinda nasaru suke cewa annahu wahidun ko kristoci cewa Allah wahidun ne guda ne wal aqanimu thalathatun amma akwai al aqanim rassa kina Allah ya kasu gida uku wal a'udhu billah kamar da suke fada shine al aqanim jam'i wato jam'i na al-uqnum in an ce al-uqnum wani lokaci ana nufin jinsi ko reshi ko ko ka'ida wato al-aqanim kamar rassa kenan ai al-usul wato usul kenan usul na Allah guda uku ne kamar da shi fada wal iyazu billah kama anna zaidan wahidan kamar yadda ake cewa zaidu in an kira mutun zaidu mutun guda ne wa a'da'uhu mutaaddida amma wato a'da gabban sa kenan rassa kamar yadda muka ce sun abin nan sun zama to mabambanta suna da yawa kinan yanzu mutum ɗaya ne amma yana da ido yana da hanci yana da baki yana da kaza kinan kamar suna son sifanta Allah cewa wani yankin shi ne Yesu almasihu wani yankin ne na Allah wal iyazu billah falamma qala lokacin da Allah ya ce ilahun lokacin da ya maimaita ce wa ilahukum abin bautakku ilahun wahidun kinan kalma ta ilahun ta farko a fadar mallan kinan tana nufin abin bauta ilahun kuma nan tana nufin zatin Allah wahidun kenan zatin sa makadaici na kuma shi kadai cancanta abauta masa shi yasa aka maimaita ta kenan dalla ala ahadiyati dhati was sifa ya nuna zatin Allah kadai ne kuma sifa Allah kadai ce wannan shi addalilin da aka maimaita wa liqa'ilin an yaqula amma mallan yace wannan amsar ne bayar na san za a samu wani wanda zai ce to mi yasa ai ana iya cewa wahidun yahtamilu al ahadiyya fi dhati in an ce wahidun ai yana iya daukar makadaici a cikin zati ويحتمل الأحادية في الصفات كما إذا إيقوك تشيوى مكتئتين أتكن صفوفي سواء كرر ذكر الإله قودة أم ميميتا فترى ألا إلهكم إله واحد أو لم يكرر كوكوبا أم ميميتا فلا يتم الجواب ما اللي تتناسا وني تنك أكاليك أكالي سياتي كنا ونن أمسا بذاتا تكبا أفردني babu wani matsala kawai da za a ce Allah ya maimaita shi litta'kidi dan karfafa ma'ana kun mun kawo ta'kidi cewa uslubi ne daga cikin uslubin larabci kuma alqur'ani ma ya kawo shi da yawa dan haka nan balaga ce mallan yake son yayi bayani shi yasa ya kawo wannan ina fatan an fahimci ne kuma sai ka iske abin ya samu alaka da aqida dan ya tafi zuwa ga aqida wato ta nasara ko kristoci to wannan shine abinda mallan ya kawo wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba yanzu mas'ala ce wadda za ta dawo a cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab a mas'ala ta 24 a safha ta 70 a taba'ar da take hannuna malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an ko da iyayensu su kafirai in an ce su bi Allah iyayensu la yaqiluna shay'an ba su fahimci komai ba ba su hankalci komai ba wala yahtaduna kuma ba za su shiriya ba تمالا يتي هذه الآية الكريمة وانا آية مي جرما تدل بظاهرها تنانون أظاهر انت على أن الكفار لا أقول لهم أصلا كافر بصد هنك لي كوكرا لأن قوله دو من فتر الله شيئا واني أبو نكرة في سياك النفي نكرة تود أنك كاوتا تكين سياك النفي تكين واتو سياكي كورا مغانا مغانا ودا تكي تقولي إتو أنكوري تا كنا إذا أنك كاو نكرة في سياك النفي أنكوري غبائي فهي تدل على العموم تنانون أبين ياشا في كومي دا كومي وقد جاءت آيات أخرى ودنسو آيوي سنزو تدل على أن الكفار ودنسو كدون كافر ريلهم أقول سنة دهنكلي يأكلون بها في الدنيا ودنسو كي هنكلتا دونا هنكل أتكين الأمر دنيا كو أكما أنا دنيا كقوله تعالى كما فتر الله وزين لهم الشيطان أعمالهم التي كافر ري أنا مغانا دي أتكين سورة الأنكبوت آية 30 تقوس شيطان ياك أو تامسو أيوكنسو فصدهم عن السبيل شيطان ياك kautar da su daga hanya wa karu mustafsirin sun kasance suna da hankali suna da basira suna ganewa to kaga ko can an ce kuma la yaqidu da shay'an kafir ba su da hankali ku kadai wal jawab mallan yace in kana son ka fahimci wanga annahum yaqiluna umurad dunya suna fahimta al'amuran duniya duk abin da ya shafi duniya to suna fahimtar sa duna umuril akhirah ba tare da al'amuran lahira ba kama bayyanahu ta'ala kama yadda Allah ya faɗa bi qawlihi wa'adallah alqawlin Allah ne wato ma'ana a cikin suratul rum la yukhlifu Allah wa'ada Allah baya saba alqawlin sa walakin aktharun nas la ya'lamun sai dai da yawan mutane ba su da hankali wato ba su da ilimi akan haka sai Allah ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya amma sun san zahirin rayuwar duniya ji yadda za a yi a tara duniya a samu mulkin duniya a samu kuɗi a duniya a samu jin dadin duniya wato a samu jin dadi wanda za a more da motoci da gidaje da mata wannan sun san shi yadda za a samu bincike a jami'o'i a kere jirage da na'urori da motoci wannan sun san shi zahiran min alhayatid dunya amma Allah ce wa hum anil akhirati ghafilun wa hum anil akhirati hum ghafiluna su game da ranar lahira ghafiluna rabbaka nuna shi yasa duk abin da ya shafi lahira ko musulmi wanda an da raunin imani bai son ana zancen shi sai dai a yi zancen duniya a yi zancen kuɗi a yi zancen mata a yi zancen gidaje a yi zancen abin da ya kama da haka to kaga wannan aya ta tabbatar da cewa duk inda ka ji an ce kafirai ba sa gani ba wai makafi bane a'a ba sa ganin gaskiya idan suna da ido ba makafi bane a nan duniya ina fata an fahimci domin ana samun kafiri makahu to nan ba shi ake zance ba amma an ce ba sa ganin gaskiya ba sa iya fahimtar gaskiya ba sa iya aiki da gaskiya shine abinda ake nufi da ba sa gani ko kurame ne ba su iya fadar gaskiya ina fatan an fahimci wannan da kyau to nan kafin mu ci gaba za mu danyo wani bayani akan wannan aya shine cewa ɗaya daga cikin malaman balaga ta alqur'ani imamu zamakhshari a cikin littafin sa wato al-kashaf al-kashaf littafi ne wanda yake na kumshe da balaga sai dai kuma wato mai shi aqidarsa ta mu'tazila ce amma kasancewa shi dan mu'tazila bai hana ahli sunna suka amfanu da fagen da yayi fice akan sa ba inda ba ya saba manassi ba ko ya saba ma aqidar ta ahli sunna shine a fagen balaga an gane ko imam az-zamakhshari ana kiransa jarullah makwabcin Allah ba ana nufin yana makwabta da Allah ba a can sama ta bakwai a ana nufin ya zauna a makka to makka kuma ana kiranta baitullah shi yasa ake kiransa jarullah Imam az-Zamakhshari a cikin al-Kashaf mutum ne mai tinkaho da kansa an gane ko yana tinkaho da kansa a cikin wato abin nan littafin sa na al-Kashaf yake cewa inna at-tafasira fi dunya bila adadin la amruka ma fiha mithlu kashafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atuhu fal-jahlu kad-da'in wal-kashafu kashafi Imam az-Zamakhshari saboda tinkaho da kansa yace inna at-tafasira fi dunya bila adadin lalle tafsirai a duniya bila adadin suna da yawa ba su da iyaka ba wanda ya san ya kaso sai Allah yace amma la amruka na rantsi da rayuwarka kinan nan wato ko mu ce yana daga cikin wanda suke ganin ana rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba ko kuma a'a yayi amfani ne da Allah yayi rantsuwa da rayuwar annabi shi kuma sai amfani da wannan usulubi wanda kuma babu mai rantsuwa da wani Allah wato in ba Allah ba shi kadai ke damar ya rantsi da kansa ko ya rantsi da abin da ya ga dama da shi dan yace fa rabbika yayi rantsuwa da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinan ya rantsi da kansa dan babu abin da ya fishi kuma ya rantsi da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana da izinin ya rantsi da abin da ya ga dama amma nan shi la'amruka kuskure ne ko kuma shi Imam Zamakhshari yana da cewa wanda su ganin ana rantsuwa da wannan saboda usulubi ne da zuciyar alqur'ani kina asalin sa la'amru wato abin nan la rabbu amrika na rantsi da ubangijin da ya halicci rayuwarka ma fiha mithlu kashafi babu irin littafin na al-kashaf yace in kunta tabghi al-huda falzam qira'atuhu in kana son ka samu shari'a to ka yawaita qira'a shi faljahlu kad-da'in shi jahilci kadda'in ciwo ne wal kashafu kashafi shi al kashafu kashafi kaman mai bada magani ne to kaga wannan yana tinkaho da kansa wannan kuma ana iya samu shi ga malami kuma ya bai tuttuka na kan wato raddi ga mazhabobi na fiqhu na shafi'iyya da malikiyya sai ya dauki kowace mas'ala inda waɗansu malamai cikin wata mazhaba ba su samu ba ko abinda ake faɗa akan mutanen hadisi wanda yake so ya koma a cikin abiyatkin da yayi suna da yawa ba za mu samu damar kawo su ba inda yake cewa in ya saluni an mazhabi lam abuhu bihi in an tambaye ni mazhaba ta ba zan yi bayanin ta ba wannan kuskure ne ya kamata a san aqida ka da mazhaba ka da inda ka dusa da dalilanka to amma baitutukan daliban ilimi za su bincike su ga abin da ya faɗa an gari ko kowace mazhaba ya dauki magana mai rauni a cikinta sai nuna cewa wannan ke nuna cewa a watsar da mazhaba a'a inda suka yi kuskure wannan matsayin su ne dan adam ko magana mai rauni amma ba shi ke nuna a watsar da maganganun su gaba ɗaya ba wallahu ta'ala a'lam to abin da ya kamo dai a cikin wannan magana imamu az-zamakhshari duk da yake cewa wato dan akidar sa ta mu'tazila ne, malamai kuma sun fitar da wato malamai ahli sunna sun fitar da inda yake da mas'aloli na akidar ta mu'tazila, sun yi raddi akan sa, an yi wato al-hawashi akan sa. Sannan kuma Ibn Hajar al-Asqalani ya fitar da hadisan da ya kawo masu rauni cikin al-Kafi Shafi, ya fitar da duka hadisan da suke masu rauni. Kaga sai ka nemi tahqiqi na ahli sunna inda sun kai bayanin akidar sa, da kuma tahqiqi na ahli sunna na hadisai inda hadisan da suke da rauni, dan haka sai ka amfana da shi ta fuskar inda yake da amfani, inda kuma bai da amfani ka aje masa abinsa. Kuma muna fatan Allah ya gafarta mu gaba daya. Imam Az-Zamakhshari yace da Allah ce walakinna aktharan nasi la ya'lamun, da yawan mutane ba su da sani. Yace wannan yake nuna cewa duk ilimin duniya in babu imani ba a san Allah ba jahilci ne. Dan Allah yace walakinna aktharan nasi la ya'lamuna, ba su da sani. Kaga yanci mutum bai da sani ai jahili ne, sai yace ya alamuna zahiran min alhayati ad-dunya, sun san rayuwar duniya. Ashe ilimin duniya badalina na jahilci, domin la ya'lamuna jahillai ne, tunda shine ba su da sani. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya, kuma sun san rayuwar duniya. Ashe ilimin rayuwar duniya in babu addini ba a san Allah ba, duka matsayin jahilci shiki. Domin mutumin da zai san yadda zai kirkira na'ura, ya dauki halittun Allah ya hada su, karfin da na'urorin da binciken duka Allah ya bashi wannan ilimin, shi kanshi Allah halice shi. Amma yace ya gane binciken duniya, ya zan professor a wani ilimi, amma bai san wanda ya san mai da kasai ba, bai san wanda ya halitta ba, bai yarda wanda ya halitta ba, to kaga wannan ilimin matsayin jahilci shiki. Allah kai mun tsari. Wallahu ta'ala a'lam. To ƴan uwa, wannan mas'ala kidan mun kai karshen ta, sai mu je mas'ala ta gaba. Mas'ala ta gaba zamu je ne a cikin as'ilatul qur'anil karimi wa ajibatuha, domin shine kawo a aya ta 171. Yace fa in qila, a mas'ala ta 39, idan aka ce ma wajhu sihhati at-tashbihi fi qawlihi, menene huskar tashbihi a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa mathalul ladhina kafaru, misalin wadanda na kafirta, kamathalil ladhi yan'iqu, kaman misalin mutumin da yake yan'iqu, yake daga muryarsa, 171. Wa zahiruhu, kuma zahirinsa tashbihul kuffaru bil ra'i, ana son a kamanta wato kafirrai ne bil ra'i, da mai kiyu. An ce misalin su kamar misalin wanda yake daga murya sake nan, shine mai kiyu. Qulna, malin yace zamu ce fihi idmarun, akwai idmar, an shafe wadansu kalimomi kenan, ba idmar irin na nahwu ba, tunda shi ma idmar na nahwu an wato boye fa'ilina ko wata kalima. Taqdiruhu, ga yadda asalin magana yake, wa misluka, misalin ka ya Muhammadu, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma al-kuffari, tare da kafirai, kamathalir ra'i ma al-an'ami, kaman mai kiyo ne tare da dabbobi. Kenan yadda yake daga murya yana kiran su, haka ne kake daga murya kana kiran su. Au ko ko malan yace taqdiruhu, wadansu malami sun ce za a kaddara, wa masalul ladhina kafaru, misalin kafirai kamathalil baha'imir ra'i, kamar dai misalin mai kiyo ne da kuma abin nan da mai kiyon dabbobi. Au ko ko dan su malamai suka ce, wa masal wa'idhil ladhina kafaru, misalin mai makafirai wa'azi, kamathalin na'iq bil baha'im, kamar mai daga murya ne yana kiran dabbobi. Au masalul ladhina kafaru, ko ko misalin kafirai fi du'a'ihim lil asnam, ga yadda suke bauta gumaka, kamathalir ra'i, kamar yadda mai kiyo ne ke daga murya. Kenan yadda in ya daga murya ya kire su, ba sa amfanuwa da kiran nashi, haka ne kiran gumki bai da wani amfani. To kaga dole idan kana son ka fahimci dan su lafuzza, kaga malamai sun kama ganganu daban-daban. Shi tamthili, in an buga misali, malamai na iya fitar da ma'ana hiyar da 100 a ciki. An gane ko, saboda za a kamance ce ne, ya suna da fuskoki daban-daban. Shi yasa mutanen da suke kokarin bayyana misali, zaka iske zai iya dokan ma'anoni daban-daban. Kenan idan dukkan su busu ci karo da aya ba, babu wanda za a watsar. Ina fata an fahimce ni. Shi yasa zaka ga misali a cikin misalai, malamai sun buga littattafai, akwai amsalul qur'an, abinda misalai cikin alqur'ani da sauransu malamai. Almuhimmu dai karkashin wannan aya, in kana son kaga bayani mai yawa, ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-saminul halabi, sannan ka diba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur, zaka ga bayani da littattafan da suke bayanin nahwu da balaga, kama wato al-bahrul muhit, nan ma zaka ga bayani yadda ya kawo waɗannan maganganu na misalin wannan aya. To sai dai akwai abu guda da malam bai kawo ba, ina son in kawo shi. Malam ma ya kawo shi, kinan ma zan bar shi sai karkashin wannan aya in yi bayanin sa. Malam yace to a mas'ala ta 40 har yanzu a karkashin wannan aya, fa in qila, idan aka ce kaifa husal man'uq bi annahu la yasma'u, ya akai aka kebance al man'uq, ga wanda ake yi ma wato daga murya akan sa, bi annahu la yasma'u illa du'a'an wa nida'a, baya jin komi illa du'a'an, sai kira wa nida'an da kira, ma anna kullu aqilin kadhalika, dama duk mutun haka ne yake idan aka daga murya ai baka jin komai sai kiran kenan tare da haka ji murya tunda dabbobi suna iya jin murya to an ce kuma ba su ji illa du'a an wani da'a idan ko mutun ya nisa ai kawai kiran kawai zai ji sautin kadhalika ma anna kullu aqilin kadhalika yace aidan duk mai hankali haka yake la yasma illa du'a an wani da'a an bai jin komai sai du'a an kira da kira qulna zamu ce al muradu abinda ake nufi la yasma'u annahu la yafhamu baya fahimta ka qaulihim asa'a sam'an fa asa'a ijabatan bai ji da kyau ba sai ya bada amsa gurguwa shi yasa larabawa da malaman tarbiyya suke cewa fahamu su'ali nisful ijaba fahimta tambaya to rabin amsa ne domin idan ka fahimce ta lokacin zaka bada amsa amma in baka fahimta ba ka je kai gaugawa sai ka je kai banna an gane ko ai asa'a fihima kinan duka ya samu matsala a cikin su domin tunda bai ji da kyau ba to kuma ba zai bada amsa mai kyau ba shi yasa daliban da suke manyan dalibai a cikin ilimi musamman a cikin maciyar scientific su yi hattara wajen bada amsa idan suka yi gaugawa sai ka iski wani lokacin suna da ilimin amma da ke tun daga farko basu fahimci abin ba sai su bada amsa ba daidai ba wanda shi yake sa ba su yi mamakin me yasa suka fadi a cikin jarabawa waɗansu ma da suke ganin cewa ba za su fadi ba har su kashe kansu ina fata an fahimci ni kenan nan abin da ake nufi basu ji da kyau ba ma'ana wato la ya famu ba sa fahimta domin cikin alqur'ani lokaci za a ci mutum baya ji ba ana nufin baya ji ba a'a bai fahimta ba domin dama amfanin ji shine fahimta kuma ka dauka kai aiki da abu kenan wannan shine abin da ake nufi to gaba mallam bai kawo ba wannan a cikin karkashin wannan aya zamu dan kara shi an ce du'a'u shine kira nida'u shine kira to kuma yace illa du'a an wani da'a meye bambancin su har yanzu wannan zai maida mu zuwa ga mas'ala du'a wani lokaci suna nufin abinda ake kira yana nesa nida'a shine abinda yake kusa wadan sun kace a'a nida'an shine abinda yake nesa du'a'an shine abin da yake kusa ina fata an fahimce ni amma dai duka malamai suna iya cewa a babu laifi matsayin ta'kidi take domin ana yin ta'kidi a cikin alqur'ani kadiba cikin littafan tafsiri sun yi kokarin kawo bambanci me ake nufi da du'a'an da nida'an domin wadansu suna ganin du'a'an dole wanda kake kira kana ganin girman sa kuma ko kana tunanin zai amfane ka amma nida'an yana nufin kana nufin wanda kake kira wato me yake da suna ba zai amfane ka ba koko wato kana ganin yana nesa gare ka ko yana kusa da kai duk wannan kokari na malamai duka an yi amfani da du'a'u da nida'u zuwa ga Allah izna da rabbahu nida'an khafiya wato sannan kuma da'a rabbahu anti annabawa sun kira Allah wa ayyuba izna da rabbahu kaga anti ya kira Allah kinan duk du'a'u da nida'un ana amfani da su wallahu ta'ala a'lam to madalla kinan dai abinda dai mu zamu ce nan yana matsayin ta'kidi ne babu wata matsala kuma ta'kidi abu ne wanda mun yi bayanin sa cewa abu ne ingantacce ɗan uwa zamu je a mas'alar mu ta gaba zamu koma a cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab domin shine ya kawo mas'ala a karkashin aya ta 173 a mas'ala ta 25 yace innama harrama alaikumul maitata waddam innama harrama alaikumul maitata waddam Allah ya ce abinda anka haramta muku almaitata abinda yake mushi ko masai waddam da kuma jini to anan malam yake cewa hadhihi alayatu wannan aya tadullu bi zahiriha tana nuna a zahirinta anna jami'a anwa'id dami haramun dukkan jini haramun ne ayi amfani da shi wa mithluha kuma misalin ta qauluhu fi suratul nahl fatar Allah a cikin suratul nahl inma harrama alaykumul maytata waddam abin sani shine cewa Allah ya haramta muku almaytata mushe waddam da kuma jini aya ta 115 a cikin suratul nahl wa qauluhu fi suratul ma'ida da fatar Allah a cikin suratul ma'ida harramat alaykumul maytata waddam an haramta muku almaytata mushe waddam da jini aya ta 3 a cikin suratul ma'ida wa qad dhakara fi ayatin ukhra a cikin waɗansu ayoyi ko ta aya ta daban Allah ya faɗa ma yadullu ala anna ad-dama la yahrum shi jini baya haramta illa idza kana masfuhan sai zaman to jini ne mai gudana wa hiya qawluhu ta'ala fi suratul an'am fatar Allah a cikin suratul an'am illa an yakuna maytatan kinan qulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan kace ban samu ba a cikin abinda aka yi mini wahayi abinda yake wato fi ma uhiya ilayya muharraman abinda yake haramun ala ta'imin akan mai ci ya ta'amuhu ga abinda zai dandana ya ci illa an yakuna maitatan sai in ya kasance maitatan shine mushi au daman masfuhan ko jini wanda yake mai gudana mai tsalala wato a aya ta 145 a cikin suratul an'am. To yaya za a yi? Malam yace wal jawabu, amsar da zamu bayar, anna hadhihi al mas'ala, wannan mas'ala min masail ta'arud al mutlaq wal muqayyad, yana daga cikin mas'alolin da mutlaq shine nassin da yake mutlaq an sake shi ya ci karo da al muqayyad ko al muqayyid, duk ana fada an gane ko da al muqayyid wa nafsi wanda zai dabaibaice shi zai daure shi, inji malaman zai zai masa dabaibiya. Wal jari ala usulil maliki wa shafi'i wa ahmad, kuma abin da yake gudana akan usulu na mazhaban malik da imamu shafi'i da ahmad, yana da kyau dalibin ilimi san usulul mazahib kafin magana akan su. Sheikh Asadullah Zahir Abdullah bin nan a cikin binciken da ya gabatar a Rabitatul Alamul Islami yana da usulul mazahib, Abdullah bin Muhsin al-Turki yana da bincike akan usulul mazhab imamu ahmad, malamai sun rubuce-rubuce akan wannan. Hamlul mutlaq ala al-muqayyad, za a dauki mutlaq wanda yake sake a kawo shi akan muqayyad. Akwai hukunci guda hudu, amma nan la siyama balle ma ittihadul hukmi was sabab, idan zaman to hukunci guda ne kuma sababi guda ne, huska ne guda hudu, guda uku duka malamai sun tafi akan su, gudan ne aka yi sabani wanda aka rinjaye da wani abu akan wani abu. Ka koma cikin littafin usul fiqh zaka ga wannan, ka koma cikin usulut tafsir na ustadul doktor Kabir Yunus wajen wannan mutlaq wal muqayyad ya kawo wannan bayani da sauran littafin usulul fiqh. Kama huna, kama yadda zo anan kina cikin wannan aya, ittihadul hukmi was sababi, sababin guda ne ko hukuncin guda ne, wa sawa'un indahum, kuma duk ɗaya ne a wajen su. Ta'akhkhara al mutlaq an al muqayyad, shin mutlaq shine ya ta'akhuri akan muqayyad aw taqaddama, koko shine ya gabata? Domin suratul an'am ita ce tar rigai a matsayin ta na makkiya, tace daman masfuhan, to nan kuma a cikin suratul baqara sai tace waddama, jini. To ya kamata a ce a ayat baqara ta kwara sabaka tace daman ko addama, sannan wata aya ta zo ta ce wato masfuhan ta dabbabi yace shi. To amma kuma wannan kuma sai zo sabanin haka, ina fata an fahimci ni. To duk da haka dai babu matsala, tunda dai an ce daman masfuhan, sai an kace dam sai ka gane masfuhan ake nufi. Malam yace wa inna ma qulna, abin da yasa muka fadi wannan huna anan, muka ce innal mutlaq mutaakhirun anil muqayyad, jewa shi al mutlaqu nassin da yazo sakakke mutaakhirun shi yazo baya anil muqayyid daga wanda da baibaice, li annal qaida fi suratul an'am, domin qaidi yana cikin suratul an'am, wa hiya nazalat qabla an nahli, ita ko ta sabka kafin suratul nahli, an gane ko, ma annahuma makkiyatani, tare da cewa sura ta nahal da an'am duka sun sauka a makka, illa ayatin ma'rufa sai ayoyi kadan wadanda, wad dalilu ala annal an'am, dalilin da yake nuna cewa suratul an'am qabla an nahli ta sabka kafin nahli, qawluhu fi an nahli, fatar Allah wa ala alladhina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu, kinan nan Allah yace a cikin suratul nahl a aya ta 118 ga wadanda suke yahuda, mun haramta mun ba wato mun haramta abinda muka baka labari min qablu can gabani. To kuma can gabanin nan wal muradu bihi ma qassa alayhi fil an'am, kinan abinda ake nufi shine abinda an ka bashi labari a cikin suratul an'am bi qawlihi wa ala alladhina hadu harramna kulli dhi zufur, an ce an haramta musu dukkan abinda yake dhi zufur, wanda yake ma'abuci az-zufur na ana rufin abinda wato yake ba kofato ba, duk abin da yake yatsun shi suna hadi. Wa amma kaunul an'am, cewa suratul an'am nazalat qabla al-baqara ta sabka gabanin baqara wal ma'ida, da suratul ma'ida fa wadihin babu matsala, li anna al-am makkiya, ita suratul an'am ma makka ta sabka bil ijma'i illa ayatin minha, sai ayoyi da akai sabani, shin cewa shin dukkan ta ne ta sabka lokaci guda, kuma dukkan ayoyin ta sabka ne ko ko dan su ayoyi, wanda kuma akwai bincike akwai wanda sun kai tahqiqi an wannan. Wal baqaratu madaniyatun bil ijma', baqara kuma madaniyya ce ta sabka madina bil ijma'i a ijma'i. Wal ma'idatu min akhir ma nazala min alquran, ita kuma ma'ida tana karshen abin da sauka alqurani, walam yusakh minha shay'un li ta'akhuriha, babu abin da anka shafi daga cikin ta, kinan wannan nuna cewa dai aya cikin suratul an'am tana gaba. Sannan kuma daga cikin dalilan da malamai suka bayar cewa suratul an'am ta sabka gabanin suratu wato an-nahl, wanda muna son mu ƙara shi, duk da ke malam ya kawo shi a can cikin wadin surare amma anan bai kawo shi ba, shine cewa Allah ce sayaqulu alladhina ashraku, da sannu mushrikai za su ci a cikin suratul an'am, amma a cikin suratul nahl sai ce wa qala alladhina ashraku, mushrikai sun faɗa, kaga cin ya ce za su ci sannan daga nan yazo ya ci. To wannan yake nuna cewa za a tarjihin suratul an'am ta sabka, duk da yake cewa ayoyi wani bi sai zaman to a'a sai waɗansu ayoyi sun sabka a wuri da za a ce a saka su cikin wata sura a wani abu amma dai waɗannan ayoyin idan muka dauka kashi 90 cikin 100 yana rinjayar da cewa suratul an'am ta sabka kafin suratu wato an-nahl duk da yake ba sai an kalli jerin ayoyi ba dan tana yawa su zamanto ayoyin daga baya aka sanya su a cikin wannan sura malam yace wa ma zakarna min adamin naskhi fil ma'ida abinda muka faɗa nika cewa shine ba a shafe wannan aya ba qalibi jama'atun shine abinda malamai suka faɗa an gane ko wa huwa ala alqawli bi anna qawluhu ta'ala domin zamu dauki cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa in ja'uka idan mushrikai kafire suka zo maka Allah yake ce ma annabi fahkum bainahum kai musu hukunci an gane ko wa qawluhu da fadar Allah aw akharan min ghayrikum ko ku wadansu in sun zo daga cikin ku za su yi muku shaida wadanda ba wani ku ba ghayra man su khaini kinan hukuncin wadannan ayoyin ba a shahi shi ba an gane ko wa ala alqawli bi naskhihima cewa ba a shafe su ba la yasihhu ala alitlaq an gane ko wa ala alqawli idan muka ce bi naskhihima an shafe su la yasihhu ala alitlaq ba za mu cewa mu magana za a sake ta an gane ko domin shine mafi zance mafi inganci domin idan muka ce a an shafe wannan hukunci kamar yadda mazhabi na Abu Hanifa ke tafi cewa kenan su a wajin su da an kace su wato az-ziyadatu ala an-nass naskhun idan aka ƙara wani abu akan nassi sai zaman to shafewa ne to auzaman masfuhan shi ya fara sabka to sai aka samu kuma wani abu ya zo ya faɗi wadansu abubuwa ke ce hurrimat alaykumul maytatu waddam to ai bai ce daman masfuhan ba kuma shi ya sauka ƙarshe sai ya ce a to yanzu za a shafe hukuncin ta kina wannan a mazhabu su zai halatta muna a sha jini wannan kuma malam yace la yasihhu ala al-itlaq kina sai mun fahimci wannan shine abinda malam yake son ya ce to anan akwai mas'ala guda biyu da ya kamata mu danyi bayani akan su kafin mu je gaba shine mas'ala ta farko a cikin suratul an'am da yace fa man yutturra ghayra baghin wala adin sai Allah ce fa inna rabbaka ghafurur rahim kaga nan sai kawo islimi na rububiyya saboda mi saboda suratul an'am wato sura ce da ta sake a makka ana zancin tauhidi shine gaba shi ko tauhidin rububiyya shine farko kafin aje tauhidul uluhiyya wanda an ka ittifaki akan sa sannan kuma a cikin suratul nahl sai Allah ce fa inna allaha ghafurur rahim wato Allah mai gafara ne kaga yanzu nan an je wajen mi an je wajen wato abin nan tauhidi fa man ittara ghayra baghin wala adin kama a cikin suratu wato abin nan a cikin suratul an-nahl sannan a cikin suratul baqara sai ce fala ithma alaihi inna allaha ghafurur rahim kaga nan an kore zunubi garin shi fa inna allaha ghafurur rahim sai aka ce Allah mai gafara ne an gane ko to kenan ana abin da ya kamata mu gane a cikin an'am da yake ita ce farko ana zancin rububiyya a cikin nahali da yake tasabka bayan ta sai an kai uluhiyya sannan kuma a cikin baqara an kace zuwa zancin uluhiyya shi yasa ka gane cewa za a fara ne da inda an kai ittifaki kafin aje da inda aka yi wato sabani mas'ala ta gaba a karkashin wannan aya kuma dalibin ilimi mai haddasa shi gadi faman yutturra ghayra baragin wala adin فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أتكن سورة المائدة سنن فإن ربك غفور رحيم أتكن سورة واتو أبنن سورة الأنعام فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أتكن سورة النحل فلا إثم عليه فإن الله غفور رحيم أتكن سورة النحل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أتكن سورة واتو البقرة ونم يحرد القرآن كينا أننزا مغاني تشيوا أكوة مسألة مي مهمانش wadda da yawan dalibai sai su zaman to ba su fahimce ta ba musamman ɗan qur'ani sai su zo su yi maka barazana shine cewa nan a cikin suratul an'ami sai Allah ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu kace ban samu ba daga cikin abinda aka yi mini wahayi abinda yake haramun ga wani wanda zai dandana ko zai ci sai ce illa an yakuna maitatan sai abinda yake mushi au dama masufan nan maitatan matacce shine aka fitar da aljarad wato banda fara wal hut da kuma abin nan kifi saboda waɗannan abubuwan hadisi ya zo yayi taqyidin su kina sai zaman tonan almaita banda waɗannan da nasiya fitar waddan mu shi ko nan dan mu za a yi taqyidin shi da zaman to wato abinda ake nufi masfuhan jini wanda yake mai kwarara wanda bai yarda hadisi ba sai ka ji ce a to almaitatu ko wani iri na ma dan saboda shi bai yarda hadisi ba to anan tambayar da za a yi qur'ani ya ce abubuwa guda hudu قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة سيموشي أو دما مصفوحا كوجني أو لحم خنزير كوكما أبنن ناما على دي كنن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ده أبن ده أكفر إسونا ونه الله ألوكتن ده أينكش تو أنا ينزو أنفت يودا ننقو ده تو كي ننقر آني ونه كي تيوا على ميتة نمبان ده كيفي بند أبن ده بأي ده سوبا ده فاراتون ده حديثين يكاوس تو ننقر آني أبو بوا قدا فتو يفتح كو قدا هدو to amma bayan su kuma cikin suratul maida sai qur'ani ya kara wasu yace hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighayrillahi bihi walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala sab'u illa ma zakkaytum to anan sai kai muna bayani qur'ani nan ya fadi hudu kuma yace su kadai ne a cikin abin da an kai wahayi kuma daga baya ya karo wadansu yaya zamu yi mu hada wadannan soshin amma sai su yi wasa da hankalin mutane idan baka san yadda kake bayani ba sai su wuce da kai wannan kuma كديبة تكين عذاب البحث والمناظرة نا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي سنة إمام الصابوني دود يكينا دا وطنسو آراء وننسوكي سنة تفيا داريدا آراء العشعرية منافاتا يا رسول الله يزيك أم مسلمي وطن ننكورا كورا الله يغافر تامسا كما الله يغافر تامونا قبات أي دوك مما سوكو سوريني أتكين التبيان في علوم القرآن ياكاو فهمت أبن أكيتوا الأول ذاك استيكين القرآن جيا أن أتي متاكي متاكي وجه حرم تاتا مثالي سلا أن أتي متاكي متاكي كفن أفرلان تاتا أزمي مثالي ندى متاكي متاكي ودكا وطن أبو بوا هكا أبو بوا ندى أنك حرم تا مثالي وجه الأطعمة متاكي متاكيني كنا سيكا غاني تواجكين سورة الأنعام دا أكزو أكتي غاباكي وطن دا أك حرم تا لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون أي ما أجد فيما أوحي إلي محرما إلا مفهوم الحصرني نم ما ديتي إنما حرم عليكم الميتتو أنكي بانتو وطنن to daga baya sai aka kara wadansu to shi Abu Hanifa sai ce naskhu ne aka yi malamai suka ce a ba shafi hukuncin wannan aya ba don su idan aka kara wani hukunci ma'ana an shafi ne malamai suka saba mishi domin wannan zai kai a halattar da jini wanda yake daman masfuhan wanda zo a cikin suratul an'am wanda ita kadai ce ta kawo shi kaga ku wannan kuma duk malamai sun yi ijma'in ba a halatta shi ba sai malamai suka ce a wannan qadiyya ce mai sauki amma ga wanda Allah ya saukaka mishi shine cewa lokacin da wannan aya ta sabka dama shi ake kira mafhumuz zaman dama cikin ka'idodi da muka fara wannan karatu mun ka ka'idodi guda 8 da kuma guda 9 waɗanda malamai suka kawo yadda ake gane cewa in nasu sun ci karo da juna za a hada su wanda duk ka saurari karatu na 1 da na 2 ina ganin har na 3 mun yi bayanin su shine cewa a lokacin da aya ta suratul an'ami ta sabka abinda ake nufi waɗannan ababen guda 4 su ne na siyar sabka akan su a wannan lokacin ba a samu wani abu wanda an karamta in ba su ba to daga baya sai kuma Allah ya niyi haruto dan su abuwa sai ya kara kenan wannan aya a wancan lokacin tabbas ba a samu sabani babu wani abu daga baya kuma sai Allah ya karamta wadansu abubuwa kenan babu cin karo da wadannan ayoyin da wadansu da ayoyin da suka zo daga baya koda mun ce ala ta'imin yata'amuhu abinci da sha dan wasu suna dauka at'amu hamma abin sha yana iya shiga ciki kenan daga baya giya ta zo da sauran wadansu abubuwa ko kuma mun dauki abinci kawai ake nufi to daga baya aka kara almunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu babu matsala can wancan lokacin wadannan dai aka haramta daga baya aka zo aka kara wadansu mafhumin zamani ne kamar yanzu misali babu cin karo da magana ta safe da marice idan nace naga wani misali nace naga Isa ko Muhammad kuma banga Muhammadu ba kaga wannan magana ta ci karo da juna to amma idan ina nufin naga Muhammadu da safe amma da marece ban ganshi ba babu matsala domin lokacin ya saba to haka ne idan da an ce suratul an'ami babu abinda an ka haramta sai waɗannan guda hudu a wannan lokacin tabbas babu abinda aka haramta to daga baya kuma sai Allah ya haramta waɗansu abubuwa ya kara babu matsala saboda maslahar bayi dan mu fahimci wannan da kyau kaka ce a wannan aya ta ci karo da wannan to yana da kyau daliban ilimi su fahimci irin waɗannan qata'aya ina fata an fahimce ni to a dukkan alamu lokaci ya kai karshe dai ga abin da muka samu a cikin wato wannan sai zuwa darasi na gaba insha Allah ta'ala idan Allah ya bamu iko zamu zo mu ƙara ci gaba da wannan bayani insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana sai darasi na gaba insha Allah ta'ala سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.